Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan labarin Shehu Malamin Islama da ya fada komar ɗin damfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Idan wata kila mai sauraro na biye da wannan shiri, mun fara kawo muku labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail, wanda ya fada tarkon ƴan damfara da sunan da su sayar masa da lodin motocin shinkafa, inda ya mika musu miliyoyin kuɗin jama'a daga bisani suka jefa shi cikin halin ƙaƙanikayi. Barista Atiku Ismail ƙanin malam Kabir ne, kuma a gabansa dukkan lamarin ya au.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A gurguje dai ina magana ne a matsayin na lauya kuma masanin shari'a wanda at least ya kamata duk abin da nan faɗa na faɗa yana da Allah. Malam Kabir dai malami ne kuma sananne ba ma a iya zance jihar sannan yana cikin harka ne na irin taimaka mutane sai wasu mutane suka zo masa da zumar wai irin yadda yake taimaka addini akwai harkan shinkafa za a dinga yin abu da sauransu ana haɗa da ɗan kasuwanci haka to da inda suke amfani da nasa da mutane iya da gida wanda ya kan zaba hanzari ya kai halinta haka suka cinye gidan iya da gida a maduka tajini garin Gombe suka cinye gidan iya da mota wasu suka cinye da dai sauransu wanda akwai mutane da dama wanda bayan gona bane ma akwai ana kiran su Mustafa da Rewa da Katsina mota ta yila guda shinkafa haka suka dambare shi suka cinye ga akwai wani nan a jihar Gombe ana kiran sa Alhaji Umar Kunji shi ma suka amfani da wannan babban suka sa shi ya karbo kaya akan in Allah ya za a yi harka za a samu alheri nan ma suka dambare shi to wannan dai shine dai a takaice abin da sai da kan Allah.
Barista Atiku yi mana bayanin wannan ya jawo har aka yankewa malam hukuncin dauri a gidan yari ya lamarin a shari'ance mai shari'a ta duba ta yanke wannan hukuncin ne
to ya kai ga an shigar da ƙara a EFCC wanda hakan ne ya jawo a kai shi gaban kotu a nan yankin jihar Gombe aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin kusan shekara 7 to dai ya gama zaman abin din ya fito a gurguje dai abin da ya rike hakan issue na restitution na wannan kuɗi har yanzu dai ba a samu ba kuma su mutanen ba a san inda za a same su ba domin matsalan shi ne wanda su inda suka bayar duka an je ba a samu sun ba da mana sun ba da fake address.
A shari'ance wace irin dama ce shi malam Muhammad Kabir Ismail yake da ita wato mana bayan wannan ɗauri ya nuna har yanzu dai akwai sauran bayani na kuɗi kenan a gaba.
Wallahi bayan ɗaurin akwai bayani na kuɗi sannan akwai abin da ɗan manta ban faɗa ba misali ita kotu ma'aunin shari'a namu na Najeriya shine sashe 35 na kuntatar da shari'a an ce wai a san masu furu mana body of proof yana kan wanda ya furta magana haƙƙin tabbatar da abu yana wuyan shi to malam ba shi dama haka idan har ka ci an damfare ka ne to ya zama yana wuyan ka kane ka tabbatar da an damfare ka to kaga inda zai sa su din zo su tabbatar cewa ina dai mun damfare mai to babu wani inda ya kuma ka sun ba da adadi da aka bidin yadda za a samu a kama su babu mana sai zama duk inda abun ya tawo kudin shine last beneficiary na wannan abun sai zama shine a kama kayan da ya gunsa ne shi aka sani bai kuma ba da inda za a gano wancan wanda suka benefit din ba ba sani ba to kaga shine shi wannan ke jawo a kama hukunci akan wannan abun da sauransu
shi ma bai san ma ta inda zai nemo mutanen ba
ya duk adadin da ya kamata a bidin so an ce a Kano suke sannan ina cewa akwai wani mutum da abana ma again zuwan su din wallahi idan su mutane da kamala sun sa jamfa da kaya na arziki dai ba za ka ce suna da talauci ba ga nutsuwa da sauran su dai alama dai kaga mutanen kirki wallahi kuma aka musu karba ta karamci ya sauke su a nan Gimaloch mun zo mun gaisa da su a muka ci abinci da sauransu to akwai dan uwa na Shehu Alhadi wallahi mun ta an tabbata abu maganin to yadda yadda suke maganin su yana nuna akwai dan matsala kazan kuma yadda suke yi kan zo kanka dama sai sun gama roƙon Allah kan ka sun ci awwa ne da ya safi shirka dan ban roƙon Allah ba Allah ba zai ba wa azzalimi dama akan musulmin kirki ba to yawanci sai sun wasu tsafi irin wannan abun kuma suka yi da ci suke na sara kan shi to mun ta jan hankalin sa sai ya ce a wannan bayan Allah ne ba su zama Allah ai ya san shi ai goni wannan goni waye ne wannan kaza ne suke ta masa suna irin guda yake masanin alqur'ani ne da sauran sun da ya can a baya can yayi alƙalanci ma na ka san ka tu ani a cikin jar gombe to sun ta zuwa masa harkan cikin alqur'ani da sauran su haka to wannan abun haka Allah shi ya sa ya shajja da su ya sace yana da mutane na Allah har suka kai ga sumburma shi a cikin wannan al'amari.
Faruwar wani al'amari da ya jefa Sheikh Muhammad Kabir Ismail cikin wani mummunan yanayi da ya kai ga sayar da kaddarorinsa da ya mallaka a duniya. amma har yanzu bai fita daga wannan hali da ya tsinci kansa ciki ba. Kamar yadda ya shaida filin ciki da gaskiya.
Mama Umar Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan? Shi yanzu Umaru kunji nawa ne kuɗin sa wajen ka?
Nasa zai kai kusan miliyan 12,500. Mustapha miliyan 6,500. Kaga 17 kenan ko?
Eh.
Ga wancan yana da uku mai masara mota da shi ma 6,620. Da kanana kana da 21-22 miliyan abin da yake kai haka.
Na'am. A matsayinka na ina ji ka biya mi?
Na biya wasu shine na sai da gidana na biya wasu na rarrake.
Wato da kuɗin sun kai miliyan wajen 30 kenan ko fiye da haka?
Za su hakika a ciki ana rarrake na.
Ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za ka sayar a kadarorinka kenan?
Wallahi al'azimi ba ko da kake ɗaya kuwa wallahi ban da shi. Ni kuma fenshiyaniya ne gratuity na ma bai wuce miliyan 2 in ma za a biya ni in bai ma kai ba.
Oh, Kabir, daga wancan lokacin zuwa yanzu ya rayuwarka ta kasance bayan wata gaddara da ta faru?
Rayuwa kan a matsayina na almajiri haka dai nake rayuwa. Pension na 39,000 ne. Ina labultatin. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa. Ƴaƴana 15 na aular da guda biyu maza sun yi aure. Sauran guda 11 nan da ni 17 ko 18 mu 13 nan haka muke tare a gida. Za a sha dai haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako. Kamar yadda matar gwamnan Gombe ta aiko mun da 200 bayan na fito sai mun gashi tana roƙon addu'a ga kuma taimako.
Eh, wannan shi gwamna na yanzu Inu Malam Muhammadu Inu Yaya ko kuma tsoho shi tsohon gwamna?
Matar gwamna na yanzu Inu Yaya shi kansa ya je Guna ya same ni ya gaishe ni. Allah ya saka mai da alheri. Ya ji guna ya same ni ya gaishe ni ya ce zai yi appeal. Na ce yalla bai aka sake appeal a harin da nake ciki ina tsoro duk da na ban san shari'a duka ba amma kar abun ya sa ni ta zama. Ya ce to shikenan Allah sauke ya aiko mun da abinci gidana ya ba su wani dan kuɗi suka rike suka yi cefa har Allah ya fito wata. Yanzu kuma dai ina ta kokari mu haɗu da shi shi ma an ji wani taimako zai mun. Allah ya sa mun haɗu ba.
Babban abu dai shi ne a samu wannan kuɗi da ake biya a biya shi kenan ya zo za ka iya ci gaba da rayuwarka.
Wannan shi ne gaskiyar magana da Allah ya takuri ake masu gidan haya sun dame ni masu kuɗi sun dame ni ba aikin yi da ƙarfi na haka na yi ritaya a 2018 na ajiye aikin ba abin da nake yanzu.
Akar makalla yaya abokanka da sauran jama'a su kuke hulɗa da su a yanzu bayan faruwar wannan abin?
Wallahi ba ni da wata mummunan fahimta da kowa. Ina tare da waɗanda dama nake tare da su na Allah. Na Allah. Yawwa muna tare da su suna gaishe ni ina gaishe su ina ziyartansu. Sai dai harka ta wa'azi ne kamar da publicly ba kasafai nakan yi ba. Gaskiyar Allah ba zan boye ba. Wannan kam na ɗan rage ba na shiga wa'azi haka kamar yadda na kasanni a da kai. Amma nakan yi a Juma'a nakan yi kuma ta intanet ɗin ma nakan yi ta wasu da abin nan ma. Tafi zuɗi ma ana ɗan yaɗa kaɗan daga cikin abubuwan da nake yana addini. Na yi tafsiran azumi na ina yi a masallatan Juma'a na gari na da anguwa.
Barista Atiku Ismail shi ma ya bayyana irin tsananin halin da shehun malamin ya faɗa bayan da wannan ƙaddara ta afka masa.
Yadda kike tare da shi ya rayuwarsa ta kasance bayan wannan ƙaddara ta afka masa?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ya kai zuwa ka. Wallahi tallahi ka gadi ta ragu ne ko wallahi dina ce da san ina cin rayuwar da aka ji a baya da irin halin da iyalan su suka shiga. Wallahi tallahi an shiga yanayin da abincin da ra'a ci ma a gidan ya zama damuwa. Matarsa ke nan uwar gidansa ita ta dinga fama ta tashi ta sai da kadarta da wannan haka dai har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka ga wannan rayuwar da yayi wanda baya nan har kai ga aka ga wannan matsayin da muke ciki a yanzu. Wallahi ko ya san malam malam ni ya dauke da sun a gaban san tashi
masu waɗanda suke da kuɗi a wajen malam din nan suna ganin kamar ya cuce su ne ba?
Suna gani kuma wallahi da cutun sai ba. Kaji na cewa wallahi ko wallahi malam da clean mind duk abin da yake tafiyar nan iya ganin gaskiya ne an tura kaya za ka samu alheri zai fitar da su kai. In kara maka ni ma ya ce ne in je na international passport ya ce mun ne da jira passport akan Allah da bana zan je ni aiki na ji ko ura cikin biza da
wato akwai an ga lamun alheri daga shirin yan damfara kenan.
Inna lillahi a muka mun gani wallahi mun gani. A lokacin ma kira mutum a raye wallahi irin halin da su shige na tausayawa da sauransu ba a magana.
To Allah Allah ya kyauta ya kuma raba dukkan bayan sa daga sharin ƴan damfara da azzalmai da masu mugunni. Idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu ji daga bakin su kansu mutanen da kudaden suka makale a wannan harka. Masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasara da Mai Hikaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.